الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد الهمات إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم يوم لا بقى جواتهم القادة هجرة من صلى الله عليه وسلم لا يدريبه وثلاثين دا تقص وما ثلاثين شك جواتهم بقى ميلادية جميلة شاهقة الله هذا مؤمن مصلاة شيء إيه لكشن أقول أن سما سدرجة مصلاة شيء ليبوش حراجة مصر المنار wanda ke karkashin makarantar muassasatu Baba Ahmad da ke wannan unguwa tamu, domin maimaita abinda aka saba gabatarwa duk wata-wata na haɗuwarmu gabaki dai a wuri ɗaya, duka majalis na ilmoma da ake karantar da mutane tsakanin magriba da isha'i a cikin wannan unguwa tamu mai albarka. Abinda aka ce a tattauna a kai kamar yadda shugaban zama ya gabatar shi ne amana. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci. Na kasa wannan batu da aka bada a tattauna a kansa gaba ta farko, insha Allah ta'ala zan yi kokarin yin bayani a kan me ake nufi da amana. Gaba ta biyu, sanya kokarin kawo mana wasu ayoyi daga cikin Alkur'ani waɗanda ba su da yawa a game da amana. Sai gaba ta uku, zan kawo wasu daga cikin hadisai su ma marasa yawa waɗanda ba su da yawa wanda suke bayani akan amana. Sai gaba ta huɗu, insha Allah ta'ala zan yi bayani akan maganganu da magabata tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi a game da muhimmancin amana. Gaba ta biyar, zan yi kokarin kawo mana fagage da amana ta fitowa fili a cikinsu waɗanda ya kamata ko ya wajaba a ce mun riƙe su sosai sosai. Sai gaba ta shida, zan yi kokarin bayani akan waɗanne sabubba ne suke jawo mutum ya zama yana da amana. Sai gaba ta bakwai, waɗanne tarnaƙai ne suke zama dalilai da suke hana mutum ya zama mai amana. Sannan gaba ta takwas, insha Allah ta'ala in lokaci ya bada, zan yi kokarin bayani akan a shari'ar musulunci yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ye bayani akan cewa hukuncin Allah na kaddararsa ya tabbata akan cewa za a ɗauki amana a cikin mutane. Sannan sai gaba ta tara, amfanin nukan da ake samu idan an tsara amana gabaki ɗaya. Sai gaba ta ƙarshe, munanan nau'ukan sakamako da ake samu wajen saba amana da kuma cinta. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci gabaki ɗaya. Gaba ta farko, kamar yadda muka ce, mecece amana? Amana tana ɗaya daga cikin lafuzzan da malamai suka yi dabdala a kanta wajen samar mata da wata gamsasshiyar ma'ana ko kuma gamsasshen tarihi, kuma sai ya zama amma ya ba su wahala kasancewarta wata aba ce da ta shiga cikin rayuwar mutane gabaki ɗaya tun daga alaƙarsu da Allah subhanahu wata'ala, mahaliccinsu wanda shi kadai cancanta su bauta mawa, har zuwa mu'amalarsu da ƙaramin halittar da Allah subhanahu wata'ala ya halitta a banka. To amma daga cikin tarihokin da suka bani sha'awa kuma na tsakuro mana na ɗauko shi, tarihin da ɗaya daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci ya yi a wannan zamanin, malami na jami'a kuma malami na addini, Ash-Sheikh Abdulrahman bin Hassan Habannaka Al-Maidani, wanda malami ne da ya yi rayuwa a ƙasar Saudi Arabia, Allah ya mishi rasuwa, wajen shekaru bakwai da suka wuce baya malami ne a jami'atul bilqa yana da littafin sa mai muhimmanci da ya rubuta shi akan kyawawan dabi'u ya kira wannan littafi da al-akhlaqul islamiyyah wa ususuha a cikin wannan littafi nasa yayi kokarin tattaro mana me ake nufi da amana yake cewa abinda ake ce ma amana khulqun thabitun fi an-nafs wata dabi'a ce wacce take tabbatacciya a cikin zuciya ko a cikin rai ya'ikku bihi al-insanu amma laysa lahu bihi haqq wanda idan mutun yana da ita zai kame a game da duk abin da ya san ba haƙin sa bane wa in tahayyat lahu zuruful udwan alayhi duna an yakuna ubatan lil idanati inda an-nas koda ya samu wata dama wacce zai iya makala wannan haƙin ya cinye shi ko ba nashi bane ya ce a bashi ko ya ketare iyaka a game da wannan haƙin ko ba tare da wani ya neme ya ce masa ba kai daidai ba ko kuma ya kai shi kara shine al-idan sannan wayu addi bihi ma alayhi auladaihi min haqqi li ghayri sannan wannan kamewar za ta ba shi dama ya isar da haƙƙin da ya san ba nashi bane zuwa ga wanda ya cancanta a ba wannan haƙƙi tun daga mahaliccin mu subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka faɗi har zuwa mafi kankancin halitta da Allah ta'ala ya aban kasa wa in istata an yahdimahu duna an yakuna ubatan lil idanati inda an-nas ko da ya sami ikon da zai iya hadama wannan haƙƙin ya haɗiye shi ya cinye shi ba tare da wani ya ce masa me yasa kai haka wannan Ash-Sheikh Abdulrahman bin Hassan Habannaka Al-Baydani yayi kokarin ya dunkule mana mecece amana kuma ya shigar da kusan dukkan nau'ukan amana da malamai suke magana akai iyaka a cikin tarihin sai yace inda an-nas akwai wani abin sha'awa a ciki da yace inda an-nas yace inda Allah domin koda ba a tsiye shi a gaban mutane ba za a tsiye shi a gaban Allah subhanahu wataala shi yasa sai ya ba abin a hannun mutane koda mutane ba za su iya ce maka me yasa kai abu ba ai Allah ta'ala zai yi kuma zai wannan a takaice za mu iya hakuri mu karɓi wannan tarihin a matsayin tarihin amana duk da watakila da za mu koma wajen malaman tarihi za su iya fitar da wasu nau'ukan tsokaci su ce abu kaza ya kamata a ce kaza ne ko abu kaza ya kamata a ce kaza ne kamar yadda malamai dai masu bincike suke wannan gaba ta farko ce gaba ta biyu wasu daga cikin ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankalinmu a game da wannan batu da muke yi wato amana Allah ta'ala yana faɗa mana yana cewa inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah subhanahu wa ta'ala yana umurta an tu'addu al-amanati ila ahliha da ku isar da amanoni zuwa ga waɗanda suka cancanta a isar da su gare su Shaykh al-Islam Taymiyyah rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa Siyasat al-Shar'iyyah fi Islah ar-Ra'i war-Ra'iyyah da ya tashi yana bayani kan waɗannan al-amanat din da Allah ta'ala ya faɗi a cikin wannan ayar sai ya ce al-amanat huna 'ala naw'aini amanonin nan ana magana ne da abubuwa guda biyu akan abubuwa guda biyu amma sai Shaykh al-Islam Taymiyyah sai ya takaita waɗannan amanonin ga amanonin da suka shafi shi magabani so daga sai ya ce al-wilayat ne da al-amwal al-wilayat shugaba da aka nada shi shugaba yayi kokarin cancanta al-aq ya zaba al-aslahu a cikin mutane ya zabi wanda yafi cancanta fi majalihi a bangaren sa ya ci gaba da buga misali a bangaren alƙalai ya zabi wanda suka cancanta bangaren masu hisba al-amiruna bil ma'ruf annahuna 'anil munkari ya zabi wanda suka cancanta haka ofisoshi da suka shafi gwamnati kada ya take ya nada wani wanda ya san bai cancanta ba a wannan bangaren sannan sai bayani akan al-amwal dukiyoyi su kuma dukiyoyi ya tsare su sannan ya isar da su ya sanya kowace dukiya inda ya cancanta a sanya ta in dukiya ya tance ya tancanta a sanya ta ne a mahalli na a to kai ya dauke ta je ya sanya ta a mahalli na ba in ta fi tancanta a sa ta a mahalli ne na cha kai ya dauko ta je ya sa ta a mahalli na ba ko na da ko ina ya aje wannan amanar a inda Allah subhanahu wataala ya umurce shi ya aje a matsayin sa na shugaba Shaykhul Islam Taymiyyah ya dauki wannan ayar ya fi ba amanonin da suke kan shi magabanni muhimmanci akan sauran amanoni lura da maqsudin rubuta littafin nasa ya rubuta littafin sa ne domin ya bayani akan shugabanci da tsarin sa a musulunci da kuma yadda ake aiwatar da shi sannan Allah ta'ala yana faɗa mana a wata aya yana cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله تعالى من بجرو دا أمانة كسميدك السيدة كما دواتي فأبين أن يحملنها سي سكك إسكر با ما لم يسكك سينا الأباء الإباء با إباء إسيان بني إباء إشفاق على النفس سوغوسكك sun ga ba za su iya bane ba wai sun saba ma Allah subhanahu wataala bane shi ya sa gaba sai Allah ta'ala ce wa ashfaqna minha ay wa khashina alla yastati'na hamla suka ji tsoron ba za su iya daukan waɗannan amanonin ba shikenan sai Allah ya sarrafa musu ba za su iya wa hamala hal insanu sai dan adam ya ce a bashi zai dauka Allah ta'ala ce innahu kana zaluman jahula dama dan adam ya kasance wata irin halitta ce mai ban mamaki mai zalunta kai sannan kuma jahulan bai san girman amana bai ce zai iya dauka ita ma wannan ayar al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi da yazo yana sharhin ta ko yana tafsirin ta sai ya ce al-amanatu ta'ummu jami'a wadha'if ad-din 'ala as-sahih min al-aqwal amana anan ta kunshi dukkan ayyukan addini wani abu da ka sani to ya shiga ciki abinda za a baka lada ko a rubuta maka alhaki to ya shiga cikin wannan akwai amana a cikin sa shine sai ya ce huwa qaulul jumhur al-alamatu al-qutbi rahmatullahi alayhi ya ce kuma wannan ita ce magana da mafi yawancin malamai suka tafi akai cewa ba wani yanki ake nufi ba a dukkan ayyuka da suka shafi rayuwar musulmi akwai amana su ne wadha'ifud din din dan an ce wadha'ifud din kar ka dauka matsayin kawai sallah ko azumi ko haji a wadha'ifud din addin a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'ana al-ibada yana zuwa da ma'anar al-manhaj man al-manhajul muttaba wa radifu lakum al-islam dinan malaman tafsiri da yawa sun ce wa radifu lakum al-islam dinan ai wa radifu lakum al-islam manhajan muttaban tsarin da ya fi cancanta ku ba a rayuwar ku shine musulunci so daga amana nan ta kunshi komai na rayuwar dan adam sannan Allah ta'ala a aya ta 4 da zamu buga misali da ita Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu la takunu allaha war rasula wa takunu amanatukum wa antum ta'lamun ya ku wanda kuka yi imani tabbuci amanar Allah abinda ke tsakanin ku kai tsaye na ibadodin da kuke ma Allah subhanahu wataala kar ku ci amanar Allah sannan war rasula kar ku ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku kago abinda baya cin addinin sa ku sa yana cikin kiyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam kada abinda annabi sama ya karantar ya ce ai uku ka tauye kai biyu kada abinda ya sa kaida ya ce ka a wuce uku ka je kai biyu sannan wata kunu amanatiku kuma kankuci amanonin da ke tsakanin junan wancin talamu alhadi kun san Allah ya hana cin amana waɗannan ayoyin guda hudu suna ɗaya daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala ya kama lafazin amana kai tsaye ya faɗa mana a cikin littafin sa mai tsarki gaba ta uku ita ce amana a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa sun zo a cikin kutubu shu'abul iman a cikin kutubu riqaq a cikin kutubu al-adab a matsayin adab na shari'a ba adab na adabi na masu lugha ba. Hadisai waɗanda suke masu yawa sun zo sun yi bayani akan amana. Al-Imam al-Baihaqi rahmatullahi alayhi a cikin kundinsa da ya tattaro shu'abul iman, ayyukan imani, ya ambaci guda 77. To ya kawo amana a matsayin shu'batun min shu'abil iman. Kuma ya dau shafuffuka masu yawa yana kawo riwayoyi daga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu da tabi'u tabi'ina nasu. الإمام البخاري رحمة الله عليه دا الإمام مسلم سنت تد حديث رواية ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس يكي بعد الأبار يكي توا أخبرني أبو سفيان. أبو سفيان رضي الله عنه كافن يا مسلم تونا أبن يا فاهم مدونا درس كافن يا مسلم كا هما أديج الوقت شو أبيعي إذا كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم إياك هذه أن يسلوه akai dace. Abu Sufyan ya je Bilad al-Sham wanda a lokacin daular Rumawa da take Asiya anan take kikenan. Sai kuma akai dace wasiƙar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai ga Kaifa sarkin Rumawa, yana gayyata shi cewa ya zo ya musulunta. Kaifa sarki ne mai kwakwalwa, mai basira, mai hangen nesa. Da aka karanta masa wasiƙa Annabi sama da larashi, sai ya ce a je a nemo masa. Shin a cikin gari waɗanda suka zo kasuwanci, shin akwai wani wanda ya san wannan mutumin da ya rubuto masa wasiƙa? Sai aka yi dace aka kira Abu Sufyan, kuma akwai yaƙi tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Iyaka dai an yi sulhu, an yi hudina, an tanta hutun wucin gadi a lokacin babu yaƙi. Amma yaƙin na nan an ɗan jingine shi saboda wasu dalilai, abinda malaman fiqh suke cewa hudina. To sai aka kira shi, kuma shine sarkin Makka, kuma shine shugaban ayari na kasuwanci na Quraishawa duk inda za a tafi. Sai aka kira shi, so da haka fi raqal Qaisar azimur Rum ya yi masa tambayoyi masu ban sha'awa, tambayoyin mutumin da ke son ya gane gaskiya, tambayoyin mutumin da ke amfani da kwakwalwar shi domin gano gaskiya. Shikenan, to shine bayan musulunta Abu Sufyan radiyallahu anhu sai yake ba Ibn Abbas radiyallahu anhu ma labari cewa ga abin da ya faru. Firaqayu ya ce ma Abu Sufyan bayan ya masa tambayar da ya masa ita ce, hal jarrabtum fihi kadbatan qattu, kun taba kama shi da ƙarya? Sannan kuma ya yake a cikin ku, ya ɗabi'unsa suke a cikin ku? Shine to sai Hiraqal yake cewa da ya tashi jawabin sa, sa'altuka madha ya'murukum faz'amta annahu ya'muru bis-salati was-sidqi wal-'afati wal-wafa'i bil-'ahdi wa ada'i al-amanati. Ce na maka tambaya, na ce ya yake a cikin ku ka ce yana umurta ku ki salla, ku gaskiya, sannan ku zama masu kamewa daga duk abin da ya zama mara kyau, ku zama masu cika alƙawari, ku zama masu riƙe amana. Yace wa hadihi sifatu nabiyyi firaka, yace wannan ita ce siffar duk wani annabi da Allah zai yi. Waɗannan sifofin da ka faɗi su ne abinda annabawan Allah, abinda muka karanta a cikin littafanmu, in ji Hiraqal, su ne sifofin annabi. Abu Sufyan yana wannan magana a lokacin shi ba musulmi ba ne, aka yi wannan firar da shi. Har ma abin sha'awa ya ce duk tambayar da ya mun sai in ba shi amsa. Ƙarshe sai a wani ɗan waje ne na samu na ɗan soki Muhammadu. Ce to ya yaƙi yake, ya yake a cikinku yanzu kuna yaƙi? Ce da kuka taɓa yin ƙulla sulhu ya ci amana? Ku ce bai taɓa cin amanan mu a sulhu ba, amma dai yanzu ba mu san halin da ake ciki ba, ko zai ci ko ba zai ci. To nan Abu Sufyan ya ce to nan na ɗan samu na ɗan more, na ɗan shigar da abin da ke damuna a zuciyata na ɗan bayyana. Wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Hadisi na biyu riwayar Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, al-Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Muslimin sa, al-Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin sahihin sa. Hadisi mai ban tsoro, yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza wuyi'atil amanatu fantazir as-sa'ati ce ya kai Abu Huraira idan kaga an tozarta amana to ka jira tashi al-kiyama saboda kinis Abu Raqabu shikenan Abu Huraira yace sai nace ya ma'aikin Allah kaifa idha'atuha ya rasulullah ya dai a tozarta amana ya dai a ci amana qala idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ati sai da kaga ana daukan mutanen da wasu cancanta ba ana ba su matsayi to ka jira tashin alkiyama yanzu kana ganin an dauko mutum a dauki mutum ya biya karanta language a ce an bashi ministan lafiya na san sai bala'i ko ya je ya karanta wani abu can daban da bai da alaka da kwarewar aikin da za a yi a dauka a bashi to ka jira tashin alkiyama yanzu ga sunan kala kala wannan idza'atul amana da حديثي نأكو حديث أنس رضي الله عنه حديثي ممهما سيكي سوى ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم بيتأمن وتقلب أبو فاسي أتشم قلب التاتع جمعة شيء إيدي ني كن سمى نفسه صلى الله عليه وسلم بقلب جمعة أخوة يكي لإيدي با أخوة خطب المناتبات إذا ونا أبي يفارع عن نفسه صلى الله عليه وسلم أجي أشي الصلاة جامعة الصلاة جامعة أحدا مسلاتي mazan sama ya jawabi duka waɗannan ana kiran su a matsayin khutba khutbobi ne to Anas radiyallahu anhu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba mana wata khutba ba face a ciki yace la imana liman la amana lahu babu cikakken imani in ka dauki nan lali na fil tamali wanda kusan fassarar da mafi yawancin malamai suka yi kenan la imana akmalu ba imani imani bai cika ba liman la amanata lahu ga mutumin da ya zama ba shi da amana idan ya zama mutum ya samu tasgaro ya cika komai yana sallah yana azumi yana kaza ya yadda da asma'ullahi husna ya yadda da sifatullahi ta'ala ya yadda da komai amma sai ya zama ba shi da amanar mu'amalarsa da mutane kila ya bada mu'amalarsa tsakaninsa da Allah amma mu'amalarsa da mutane ba ta da kyau la imana liman la amanata lahu imanin sa bai cika ba wala dina liman la ahda lahu sannan duk mutumin da ba yi da alƙawari shi ma kuma ba shi da addini addinin sa bai cika ba wannan riwaya an imamu ahmad ce da imamu ibnu hibban a cikin sahihin sa hadisi ne sahihi kamar yadda manyan malaman hadisi suka tabbata wannan gaba ta bi ta uku kenan sai gaba ta hudu amana a cikin maganganun magabata na kwarai tabbas magabata na kwarai kamar yadda musulunci ya ba kamar yadda qur'ani da sunna annabi sama suka ba wannan fage na amana muhimmanci to dama daga cikin ka'idan magabata suna ba duk abinda alqur'ani da sunna suka ba muhimmanci su ma suna dauka su da muhimmanci sayyiduna umar radiyallahu anhu yake cewa kamar yadda imam al-khatib al-baghdadi ya rawaito a cikin littafinsa al-kifaya fi ilmi riwaya wata rana ana bada labari aka ce wani mutum ya zo ya taya ban wani a gaban sayyidina Umar ke taya ban sa sai sayyidina Umar yace hal fahittahu fi safarin qat da kake wai masa wannan yaban kana ta kwakwazo ai mutumin kirki ne kun taba tafiya tare fil asfar yu'rafu al asdiqa a hay a tafiya ake ganan waye abokin tafiya shi yasa suka ce ar-rafiq qabla at-tariq safara binciken wa zaka sa shi a hanya ya raka ka kafin ka san hanyar da zaka to ya masa wannan tambaya qala la wannan mutum ya ce ni ban san shi ba dan ko mu taba tafiya tare ba qala hal i'tamantahu ala amanatin qatt yace ka taba bashi amana ta kudi ko ka taba bashi amana ta makwabtaka ko kuma makamancin haka قال لا وانما مثلني يا قال هل كانت بينك وبينه مدارات في حق شن كو كنت تبا وتا معامله وان حقك يا تبا شيغا هننسا يتي سيدنا عمر يتي اسكت يتي رفي منا باكي لا اغالك به علما يتي بك سانشي با باك ده علم كومي game da shi baka sanshi ba أظنك والله رأيته يخفض رأسه ويرفع kawai kila masallaci ka ganshi yayi ruku'u yayi sujada shikenan sai ka ce mutumin kirki bai saba sayyiduna Umar yake wannan magana al-imam al-qadib al-baghdadi babban malamin hadisi ya fitar kuma a littafin da ke bayani akan ilimin karban hadisi al-kifaya fi ilmi riwaya ko al-kifaya fi qawanin riwaya da Aisha radiyallahu anha kaman yadda al-imam al-baihaqi ya rawaito a cikin shu'ab al-iman tace man sha'a sama wa salla wa la dina liman la amana duk wanda ya ga dama ya salla ya azumi amma ku sani babu addini ga mutumin da bai da amana wato kai ta salla in dai sallar ka bata sa ka zama mai amana ba to ka sani ba salla kake yi ba kai ta azumi hadda na nafila ni tunin da alhamis da salatu ayyami min kulli shahrin ala ayyamul bayd kai kai in dai ba su sa ka zama mai amana ba to ba su da amfani ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله ابن أم عبد يناتي وأول ما تفقدون من دينكم الأمانة حقا أبن دذاق فارع رساء الدين وشين أمانة يزوم متعني تزوم باسد أمانة وآخر ما تفقدون الصلاة كرشنكم أبن دا أول نفرقو أمانة ذا فارع دوتي وأشي متعني sannan wa aqimu ma taqiduna salatu sannan karshen abin da za a je ne a musulunci shine sallah shike wa sayasilu qaumul ladina lahu wasu mutane za su kai matsayin da ba su da ma addini fata fata a dawo ba amana ba sallah shi ma wannan asarin yana cikin shu'abul iman al-imam al-baihaqi ya rawaito shi kuma isnadin sahihi abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma yake cewa لا تنظروا الى صلاه احد ولا صيامه كفو كل سلم متين كوي كفو كل ازمنسا وانظروا الى صدق حديثه وكل مغنته ان يا فدي yana gaskiya idan hajjata in yayi magana wa ila amanati idan sumina sannan ku kalli amanarsa idan an bashi amana yana tsarewa ko ko bai tsarewa wa ila wari'ihi idan ashfa sannan kuma idan abi ya shafi wani abin da zai kawo wata mafita to ku kallu wara'unsa ya yake da takatsantsan a rayuwa shi ma wannan yana cikin shu'abul iman kuma isnadin sahihi ne al-imam al-fudayl ibn iyad rahmatullahi alayhi abu ali ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka ba tabi'ut tabi'in ba an yi sabani akan kasancewarsa ko tabi'ut tabi'in ko ba tabi'ut tabi'in bane qauli rajihi yana cin almajiran irin su al-imam malik irin su al-majma'a sufyan ath-thawri sufyan ibn uyayna da makamantansu wannan tabakar yake kamar kace tabakar su al-imam shafi rahmatullahi alayhi al-fudayl ibn iyad rahmatullahi alayhi yace aslul imani indana wa farquhu tushen imani kuma da reshen imani a cikin mu wa dakhiluhu wa kharijuhu da cikin imani da wajen imani ba da shahadati bit tauhidi bayan mutun ya kalmar shahada wa ba da shahadati lin nabi sallallahu alaihi wa sallam bil balaghi bayan kuma mutun ya yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam shine manzon da Allah ta'ala ya aiko to mun ya isar da sako wa ba da ada'il fara'idi bayan kuma mutun ya tsaye da farillai na sallah da azumi sidqul hadith shin ya zama maganar sa ta gaskiya shi kada ya ƙarya wa hifzul amanati sai kuma tsara amana wa tarkul khiyanati sai barin shin amana wal wafa'u bil ahdi sannan sai cika alƙawari wa silatul rahimi sannan sai sada zumunta wan nasihatu li jami'il muslimina sannan kuma yin nasiha ga dukkan musulmai al-imam al-fudayl ibn iyad yace wannan sune mashigar imani da mafitarsa reshen imani da kuma tushen wannan wasu daga cikin maganganun magabata kenan suna da yawa amma mu hakura da waɗannan guda biyar sai fagagen amana a ina amana ya kamata a ga ta fito fili ta yadda za a mamutin shaida akan cewa wane yana da amana al-imam al-baihaqi rahmatullahi alayhi ya ba mu amsa a inda yake cewa wa yadkhulu fi hadha al-babi ma yuqalladu al-mu'minu bi imanihi min al-ibadat wal ahkam amana an ana bayani akan fagagenta suna da yawa amma daga cikin abin da ke fitowa fili na babin amana wanda bai kamata in za a buga ma mutane misali na amana ba a kawo ba to na farko shine tsara ibadojin Allah al-amana bainar rabbi subhanahu wa ta'ala wa ibadihi ko bayna ibadihi bayna al-ibadi wa rabbihim amanar dake tsakanin bayin Allah da kuma ubangijinsa kada ya zama kana tasgabo a tauhidinka amana farko ce kar ka zama kana da matsala tsakaninka da Allah ta'ala kar ka zama kana da matsala da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kar ka zama kana da matsala da mala'ikun Allah da sauran dukkan arkanin iman sannan kar ka zama kana da matsala da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidansa kar ka ci amanarsu da sauran hukunci wa ma alaihi fi mura'ati huquqi nafsi sannan kuma sai kula da kanka kai kanka akwai kanka amana inna li nafsika wa inna li nafsika alayka haqqan kai kanka kana da haƙƙi a kanka shaykhul islam taymiya rahmatullahi alayhi yace daga cikin amanar da ke kan mutum ko bacci kake ji ka tattara ka je kai bacci ke idan ba kai bacci ba ka ci amana kanka yace daga ciki shi yasa annabi sallama yake cewa idan takalmin dayan ku ya tsinke ki cire duka kai ya ci amana da kafar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mutum ya je ya kwanta rabin jikinsa na inuwa rabin jikinsa yana rana kai ya tutar da dayan bangara kun ga ala nafsihi ce sannan da haƙoƙin matarsa shi yasa ƙarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada dayan ku ya sadu da matarsa ya daina ba da labari sannan ƙara amana ce tsakaninka da matarka kar ka zalunce ta ka cutar da ita ka je kana yin lalata da wata mace a waje sannan haƙƙin miji ne akan matarsa ita kuma ta tsare kar ta rika fita waje tana zuwa tana kawo masa abin da ba shi bane a cikin gidansu shi yasa yana ɗaya daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke karɓa idan mata sun zo sun musulunta a gabansa amana ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن بغات زود وانا أبن ذات كركرة لكن أكان الكفافون سدقوا مهنا ينسبا جيوان وجيس إلى لا تاول إياذ بالله كما أمط ينس ما لم يسنا شيء وا زند تفو حل جاني وإذا شيء زنم ما تأوري ما تأوري زنر ما تأوري إذا تفو حل جانوا ثم دا ما تنا دمج in ciki ya bayyana ya zai a gane kaga da akwai hadari a ciki to wannan amana sannan al-imam al-bayhaqi ya ce wa waladihi wa walidihi da haƙoƙin ƴaƴansa da kuma haƙoƙin iyayensa babansa da babarsa wannan na cikin amanoni sannan wa huquqi akhihi al-muslim bil auni wan nasihati ibtida'an wa ada'a sannan da haƙoƙin dan uwansa musulmi ta hanyar ya taimake shi ya masa nasiha ibtida'an wa ada'an ibtida'an in shi yaga ya tantance ya masa ko kuma a tashin farko shi wancan ya nemi a masa ya masa sannan ada'an in wani haƙƙin sa ya shigo wajen sa ya isar da wannan haƙƙin kai ya tauye masa shugaba ne shi kada ya kasance yana cutar da na ƙasa da shi talakawa su zama ba sa cutar da shi magabannin su shi yasa al-Imam al-Mawardi rahmatullahi alayhi da yake bayani akan adalci yace adalci kala uku ne akwai adlul a'la lil adna akwai adlul adna lil a'la sannan akwai adlul masil lil masi akwai adalcin da na sama zai ma na ƙasa akwai adalcin da na ƙasa zai ma na sama akwai adalcin da sa'a zai ma sa'a wannan abun lura ne sosai shi ma wannan yana cin babun amanoni waɗanda ya wajaba a ce a tsare su kuma a buga misali sannan والنصح له إذا استشاره في أموره واستودعه شيئا سنن يمس نسيها أتكين لوكة لين مشاورة دقتكين يمس نسيها يباش أبن ديكي دي دي أكاني شد ألا أبن دي إن شي زي أي وتر أرايو سشي زي زابا يبقى أبس أبن دي شافيها إن شي نيني مشاورة يباش أكاني شد ألا سنن in sun yi abu ne na sirri ya tsaye shi yasa malamai suka ce daga cikin asidqul madmum gaskiya wacce take ba a san gaskiya gaskiya ce amma ba gaskiya ba gaskiya ce amma haramu ka ji inda gaskiya ta zama haramu shine kai sirri da dan uwanka ka je kana faɗa ma wani ai gaskiya ka faɗi ko ba ku ba haka yace maka shaywa ne ya ce min kaza amma fa ya ce amana sirri kana ƙarya kai ka kai gaskiya amma kuma gaskiya ce ta haram واستودعه شيئا حكم يباشي اجير ولا او او نصيب وليا في مال يتيم ko kuma aka nada mutum ya zama mai kula da dukiyar wani maraya wannan ma na cikin inda amana ke fitowa a fili tsara dukiyar amana tsara dukiya ta marayu aw mahjurin ko kuma wanda aka masa hajr mahjurin alayhi wanda shari'a musulunci ta ce dukiyar sa ba a yi sai rika amfani da ita ba sai da izinin waye aka ce kai ne wannan nan to ka tsare masa dukiyar sa haka ana shi ci kai ka ci haka shi mu zamu ci haka haka sannan wa hukuki mamali kihi haka nan haƙoƙin bayin sa a lokacin da ake da bayi wa man yamliku in kana huwa mamluka sannan kuma ya tsara dukiyar mai gidansa in shine wanda aka mallaka kaman talaka yanzu da shugaba wa ma taqallada alwali min huquqi ar-ra'aya da kuma abinda aka nuna ma shugaba shugaba aka nada shi na haƙoƙin talakawansa wannan yana cikin inda amana ke fitowa fili wa ma taqallada ar-ra'aya min huquqi alwali da kuma abinda su kuma talakawa aka dora musu yake kansu na haƙoƙin shugabansu wanda su tari yanzu mun fi bayani akan ɗayan bangaren fiye da ɗaya kullun zaka ji ana magana haƙƙin talakawa akan shugabanninsu amma da wuya kaji ana bayani akan haƙƙin shugabanni akan talakawansu alhali suna da haƙƙoƙa masu girma wanda in aka tozarta waɗannan haƙƙoƙan su ma nasu ba za su fito ba a irin rayuwar da muke ciki da irin wannan demokradiyyar da ake yi za ka ji mutum ya zo mafi ƙanƙanci a cikin al'umma a khassu khalqillah ya ɗau wani shugaba daga cikin shugabanni da ake da su ko na rayuwa ko na addini bai dauke shi a bakin komai ba ya faɗi mummunar magana a kansa kuma mutane suna ji ba wanda zai iya masa nasiha ko ya ce abin da kai ba daidai ba ko ya zo gidan rediyo a bashi wani fili ya bada kuɗi ko kuma kila kyauta kila titi a titi yake yawo ba sai a ɗauko wata matsala mai girma da sai an gayyato manya-manyan farfesoshi sannan su tattauna a kanta sai a zo a gan shi a bakin titi ta ce shi ne ministan makabarta wani sunan shi taken shi kenan ko ministan 'yan zaɓe sai a ce ya magana ka je na faɗin miyagun maganganu a game da shugabanni to wannan yana cikin amana sai malam al-Baihaqi sai ya ce wa ada'ul amanati fi jami'i zalika mashru'u isar da amana a dukkan waɗannan fagagen abu ne da shari'ar musulunci ta shar'anta wajibi ne a tare duka waɗannan fagagen har da sauran fagage da Imam al-Baihaqi bai fito mana da su ba duka suna cikin wannan domin kowane bangare daga cikin waɗannan bangarorin ka ɗauka to za ka iya buɗe shi ya zama yana da rassa yana da wasu ƴaƴa a guguje waɗannan abubuwa ne suke jawo amana ta yaya mutum zai tadribin kansa ɗabi'u kyawawa koyansu ake yi duk da malamai sukan kasance gida biyu akwai abin da ake ce ma maqamat akwai abin da ake ce ma ahwal suna cewa al maqamat makasib wal ahwal mawahib maqamin shine abin da zaka yi kokari ka matsa ma kanka sai ka koya idan ka koya shi kuma sai ya koyar da kai wasu ɗabi'u misali juriya as-sabr ɗabi'a ta as-sabr juriya in ka zama kana da ita za ta haifar maka da wasu kananan kuma ɗabi'u kyawa to kowanne haka to waɗannan abubuwa ne suke jawo amana daga ciki akwai al-khawf min Allah ta'ala tsoron Allah in mutumin da kage yana cin amana ba yi da tsoron Allah alama ce ta rashin tsoron Allah kaga mutum ya zama mahandami ya zama macuci in an bashi dukiyar mutane ya cinye ya kwanciya magirbi a kanta na farko kenan na biyu ar-raja'u min Allah fata mutum ya zama fatansa yana wajen Allah Allah shine mai azurtawa duk haɗamar da zaka yi ba zaka zama mai arziki ba in Allah ta'ala bai ga dama ka zama ba zaka zama ba wasu sun sata sun ɗiba sun ɗiba sun ɗiba ana cewa an sauke shi wani bawan Allah yake ban labari wani ya riƙe matsayi na permanent secretary a wata jiha aka sauke shi ba a yi wata biyu ba da sauke shi sai ta kai mahabbo na kishi sai da yarka neman mutane su siya shi wanda aka zo ya siya shi zai ke ban labari gona ce an yi mata kiyasi alal aqalli za a iya siyanta naira miliyan wajen 50 amma yana neman ko miliyan 5 aka samu da Allah a bashi ya ci abinci ya biya kudin ƴaƴan makarantar shi, ya biya kudin ƴaƴan makarantar sa, ƴaƴansa kudin makarantar ƴaƴan shi, ba su kai ƙarshe gonan nan bawan Allah nan ya nemi shara ta nan sai je kika, in kana da ita je kika ansa, kai halattun ka kake nema, ina da shaida kanka. Ƙarshe da naira miliyan ɗaya da rabi ya tafi, aka ba shi wannan gonar a matsayin a rubuta alƙawari ya ci gaba da biya a hankali, yana ba shi kuɗin biredi da kuɗin shayi. To ina ne a wannan? To ar-raja'u min Allah, waɗannan su ne matakai guda biyu da al-khawfu da ar-raja'u da ake bauta ma Allah ta'ala a kai. Malamanmu suna buga misali a matsayin su ne fukafukai. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي كي تاشي يكي تفسما فتنت أبتكا بكنا سكي تايد دشي سكي تايد دوان نان أي كن سكي تيما كاما ونان أي كن يتاشي سوني الخوف دا الرجع فوضا نان سنة شن أبن دا كيسام تن يظلمي أمانا نوفى شعور بالمسؤولية جي أكان كتشيوا ونان أي كي مي أكتورا مكا ونان وتد بي أتيدا أيوم في يون شمو منا دا سكتشي دا إتا in aka ba mutum abu shi fa aka nada ya yadda da wannan nadin da aka masa a kowane fage, amma zaka ga yana sakaci game da wannan abu, la yash'uru bil mas'uliyya, baya jin cewa wani zai iya tambayar sa, in ba a tambaye shi a duniya ba za a tambaye shi a lahira, tun daga matakan da suka shafi shugabanci na duniya har matakan addini haka muke musu. Labari ake bani, wani limami ne, liman fa limami ba, ga gidan shi ga masallaci, sai a kira sallah sai yake fitowa minti 10, minti 5, minti 15, minti 20, minti 25 a aika a ci algati mala an fita sallah sai fita da sallah, sai ya kwana 5 bai ja sallah kuma yana nan a daki, aina shuru bil mas'uliyya, annabi sama sau nawa ne bai ja sallah ba a rayuwar shi, ba uzuri ba komai, sai zaman shi a daki, ba ba shuru bil mas'uliyya. Haka abin da ya shafi aikin gwamnati, haka ƴan kasuwa suke kuka da yaransu, babu shuru bil mas'uliyya, to wannan yana cin abin da ke sa amana. Sannan sai na hudu, zikrul jaza'i wal hisab, tuno cewa za a maka bincike, za a waqifuhu innahu mas'ulun, za a tsaye da kai a filin tashi alkiyama, wannan tuno shi ko da yaushe yana sa ka zama mai amana da kanka, karka zama a daki kana cewa to abu kazan nan da za a zo ayi min tambaya. Sayyidina Umar radiyallahu anhu a cikin sirarsa da ake badawa, sai ana bada labari sai a ganshi ya bi yana gyara titi da kansa, yana gyara kwalbati, yana gyara gada, a ce halla amarta umara aka an yaf'aluhu, me yasa ba za ka umarci gwamnoninka su yi ba da sauran wakilanka? Ya ce ni Allah ta'ala zai tambaya in wani jaki ya ɗauko kaya a garin Madina, sai wannan jakin ya zo ya faɗa wata kwata, Umar za a tambaya kafin a tambayi gwamnan Umar. Kaga wannan ke. Sannan na uku, na biyar, qira'atu siyari anbiya'i wal mursalin min al-Qur'ani was sunnati sahiha, yawan karanta sirar annabawa, sufofin annabawa, zaka gani ko wannan su daga cikin sufofi manya-manya na annabawa da aka faɗa mana gashi amana. Wa ana lakum nasihun aminun, shi kanshi wanda yake kawo musu sako daga Allah subhanahu wa ta'ala aminun ne, aminun ne, amintaccen Allah ne mala'ika Jibrilu. Ku karanta tarihin magabata yana da tasiri sosai a wajen canza mutane. Al-Imam al-Jawzi a cikin Sahihul Khatam yake faɗi, yake cewa na fahimci karanta zallar fiqhu kawai ba ta sa mutum ya zama mutumin kirki, yace dole sai ka hada da fiqhul raqa'iq da kuma siyarus salafis salihin, sai ka rika karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke sa zuciya ta rawrawa, wanda suke bayani akan lahira, suke bayani akan hisabi, suke bayani akan wuta da aljanna, sannan kuma da karanta tarihin magabata. Sannan na ƙarshe, addu'a, domin a ƙoƙarinka ma idan baka yi addu'a ba kuma sai Allah ta'ala ya jarrabe ka wajen tsara amanan ba kuma sai ka samu matsala. Idza lam yakun aunun ala Allah min Allah lil fata fa awwalu ma yadni alayhi ijtihadu, sai ƙoƙarinka kuma sai ya ja maka, saboda ka sai kayi addu'a, sai ka riƙa addu'a Allah madaukakin sarki kamar da ni mai amana, kamar da ni mai amana, kai kana yi kana samun cinciki, rayuwa ta dribin kai ake yi, mutum yana ma kanta kullun ta daribi ne in ka samu matsala ce yi kokari ka gyara ba a ce fata fata ba zaka taba waɗannan abubuwan ba in ka taba ka gane ka taba kuma kai ji damuwa kuma ka nemi ka tuba kai istighfari a wajen Allah subhanahu wataala kuma ka roki Allah subhanahu wataala ya saka ka dawwama a matsayin mutumin kirki mai amana gaba ta gaba ita ce abubuwan da suke zama tarnakai su hana mutane su zama masu amana na farko hukun duniya wa adamuz zuhdi fiha san duniya domin zaka ga wani ya tara yanzu mutumin da zai yi kudin mutane zai sa a sokawai me zai yi da su a sokawai fa da sauran waɗannan irin waɗannan abubuwan masu tayar da hankali masu ban mamaki ka ji an zo ana lissafi ana cewa da za a raba ma kowane ɗan Najeriya da yara da manya da maza da mata da musulmai da arna da kowa sai ka ji ana magana cewa kowa zai samu naira miliyan 20-20 shi kadai kuma ya tace me zai yi da su sai ka ji ana lissafi ana cewa da za a da zai rika cin abin da zai rike ya tara kullun zai ci naira miliyan 1 to sai ya shekara 2000 a duniya sannan kullun za su kai shekara 2000 a duniya kullun sai ya ci miliyan 2 akwai damuwa a ciki shi yasa can ku a wani lokaci na taba jin wani professor na psychiatry yana magana yana cewa hauka ce su suna da magani a zo wajen su a psychiatry da kunne na ji ba labari aka bamba a gidan radio akai fira da shi yace hauka ce wannan yace nau'i ne na hauka sai na tuno da baitin rabin baitin wal junun sunun sai na ce gaskiya ne da professor kai gaskiya na biyu daga cikin waɗannan tarnakan al'ananiyatu wadzatiyya san kai duk mutumin da ke san kansa da ya yi zama mai amana san kanka ba kai da tabhiyya ba ka da sadaukar da kai kai yadda kai ka sha wahala wasu su ji dadi kuma dama haka ne fardun muhimma yuhyi umma mutum shi kadai mai himma shi yake raya al'umma da shi al'umma take rayuwa sai an samu sun yi tadhiya sun sadaukar da kansu to san kai ka kwashe dukiya al'umma san kai sannan sai wancan dalilin da muka faɗi kishi ya sa adamu shuuri bil mas'uliyya san ashuuri bil mas'uliyya nan kuma adamu hu adam shuri bil mas'uliyya rashin ji akai cewa wannan aiki ne fa wajibi ka sa ma kanka kai sannan daga ciki akwai abdubutu min al ahli wal aqarib wal asdiqa akwai matsi daga abokanai akwai matsi daga dangi akwai matsi wani zubin har daga iyaye an ba mutum mukami wadanda za su zo wajen sa abokanai to yanzu fa namu fa ya samu fa so da ka dole ne mu ma fa mu huta abokanai da dangi idan aka gama ya gama ba a ga yanayin abubuwan da wasu suke ba yan duniya sai Allah ce dan na kale shi ai shi yadda ka san mene dan ake cewa ko aka sa shi a cikin tandin mai ai baya natsa ba zai natsa ba ba lagwani bane shi lagwani ne an ka sa shi sai ya natsu sai ta bada wuta halfal ai ta ganin haske amma shi an sa shi wani karfe ne aka tsoma shi a ciki kawai in aka fito shi kenan haka zaka ji wannan yana ɗaya daga cikin dalilai musamman a wannan kasar tamu yana ciki zaka yi mamaki kaga irin mutanen da suke zuwa gaban wani in ya samu mukami su je wajen shi da kuma irin maganganun da ƴan uwansa da danginsa za su haɗu tarka masa da kuma irin nauyin da za su tarka dora masa wanda sun san halaskinsa ba za ta iya masa wannan abu da suke son yi ba na'am daga ciki akwai abdubutu min ru'asa'i fil idarat wal mu'assasat wa sa'iri al ma'amil wal masani' shuwagabanni na sama sai kaga wani na kasan sai yana son ya tsara amana amma su kuma sai su hana shi sai ya rika kawo returns in ba haka ba a dauke shi aje a kan shi wani wajen da ya ci kan shi daga shi sai tebur dauke shi daga inda zai yi aiki sai aje a kan shi wani wajen da ba wanda zai kai shi ya gama rayuwar shi a can ba ya ce shi haka zai yi ba shi kenan ya je zauna a can ma ga abin da zai yi sannan daga ciki akwai nisyanul akhirati wal hisabi wal jaza mantawa da cewa akwai lahira da kuma cewa akwai hisabi a guje an ce lokaci ya yi duka ne kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilai allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji daidai gwagwado na san malami na zai yi faskwarima da gyare-gyare da kuma kare-kare to da kodin ka ji na yanke a nan nayi biyayya na farko sannan kuma na biyu na san da 12 ne ba da biyu ba Allah ya saka da alheri assalamu alaikum.